الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فالجدير بالذكر أن هذه الصفات على قسمين: قسم منها يخرج صاحبه من الملة كدعوى الإيمان بلا إيمان، وكالتربص بالمؤمنين والاستهزاء بالدين، وهذا هو النفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي، صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. وهو الذي ورد فيه قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. والقسم الآخر لا يخرج صاحبه من الملة، وهو النفاق العملي أو النفاق الأصغر، فصاحبه مؤمن لكنه يعمل عملا من نوع عمل الكفار، من نوع عمل المنافقين الصرحاء، كالكذب والخيانة ومخالفة الوعود، فهذا صاحبه متوعد بالنار مع جواز مغفرة الله سبحانه وتعالى له لعموم قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها المسلمين، إذا بكم من تابع أو تنسوا ما كنني دسك شوطي أبايا a ɗaya daga cikin saduwar da muke mako-mako a kan wannan minbari mai albarka, mun tattauna wata matsala mai mahimmanci wadda take buƙatar maimaita ta lokaci bayan lokaci. Saninmu ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzon tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da siriya da addinin gaskiya don ya bunƙasa shi wannan addinin, ya ɗaukaka shi a kan dukkan addinan da suka saba masa, ko da kafare sun ki ko da sun so. Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya zaɓi shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya maishe shi shugaban annabawa, jakadan manzanni, mafificinsu, cikamakinsu, kamar yadda ya mayar da manzancinsa, risalarsa ta zanto ita ce risala ta ƙarshe, manzancin ƙarshe wanda da shi aka toshe kofar annabta. Babu annabi da zai sake zuwa sabo da sabon sako har ya zuwa tashin kiyama. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara kiransa a Makka, mutane sun kasu kashi biyu, ba su da na uku. Kashi na farko mummunai masu nagartaccen imani, kashi na biyu kafirai tsantsa wanda babu wani sofa ne na imani tattare da su. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu kan da irin waɗannan nau'ikan mutane guda biyu, har yayi shekaru 13 yana da'awa haka suke a matsayin kashi biyu. Da aka yi umarni da yin hijira zuwa Madina, yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isa Madina, to daga wannan lokaci sai mutane suka zama kashi uku. Kashi biyuncin na farko tsantsar mummunai masu cikakken imani da tsantsar kafirai wanda babu imani tattare da su, sai kuma kashi na uku su ne munafukai masu imanin baka, kafircin zuci, da baki sun ce su musulmai ne, har ma suna aiwatar da waɗansu ayyuka na musulunci kamar halartar salloli ko waɗansu abubuwa da a iya wa mutum shaida da imani in an ga yana yi, amma a zuci ba sa tare da Allah, ba sa tare da manzon tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Burinsu, manufarsu, ina ma musulunci ya ci baya, ina ma kafirci ya samu ɗaukaka, ya samu bunƙasa akan imani, wannan su ne manufarsu. Waɗannan mutane na uku su ne mafiya haɗari, su ne mafiya addatti a cikin halittar Allah, mutanen da suka mayar da imani ya zanto garkuwa da za ta tsare musu jininsu, ta tsare musu dukiyarsu, ba don sun yarda da imanin a matsayin abin tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama ba. Saboda haɗarinsu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nanata magana a kansu cikin littafinsa mai girma, yana mai bayyanawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayensu da sifofinsu, wanda da waɗannan halaye da sifofi ake gane su dan ayi kokarin daukan kariya daga sharrinsu, dan al'ummar musulmi su shiga taitayinsu kar su yadda su fada cikin mummunan tarko na irin waɗancan mutane waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su suna da suna munafiki. Daga cikin sifofinsa da suka zo cikin Alkur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ingatattu, farko dai akwai da'awar imani. Da'awar imani da Allah, imani da ranar tashin kiyama, imani da manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Za su raira wannan da'awa, su shelanta, su kululuta a ji da baka, amma a zuci ba su da imani. Ubangiji ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Daga cikin mutane akwai wanda suke cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da ranar karshe, Allah ce amma sam su din ba mummune bane, suna kokarin yaudaran Ubangiji ne tsammanin su za su iya yaudaran Allah, suna kuma yaudaran mummune amma ba su san cewa ba kowa suke yunkurin yaudara ba sai kawunansu, amma su ba su da masaniya. Ubangiji ya ce idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Yayin da munafikai suka zo wajenka zaka ji sun fada a cike da bakunansu nashhadu innaka rasulullah, mu mun shaida, mun ji mun gani lalle kai manzon Allah ne. Allah ce wallahu ya'lamu innaka rasuluhu, a Allah ya san kai manzonsa ne ko sun fada ko ba su fada ba. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, amma Allah ya shaida cewa munafikai ƙarya suke yi cikin wannan da'awar su. Kaga da'awar imanin baka ba tare da yin wani aiki da yake gaskata shi a zahiri ba, ba tare da samun ingantaccen imani da gyararriyar aqida ba a cikin zuciya, ba tare da tsantsanta bauta ga Allah ba, ba tare da tsantsanta soyayya ga Allah da manzansa da mummunai ba, to wannan da'awa ce ta imani wadda iyakacinta baka, kuma ba ta da tasiri wajen shigar da mutum cikin musulunci, ballanta za ta tsayar da shi daga azabar Allah ranar tashin kiyama. Abu na biyu daga cikin sifofinsu, yawan rantsuwa, ko an nemi su yi ko ba su yi ba, kuma galibi sukan rantse ne akan ƙarya. Allah ce yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Tuna ranar da Allah zai tayar da su gaba daya su rinka yawa Allah rantsuwa irin yadda suke muku rantsuwa a nan gidan duniya. Anan in sun gamu da ku za su ce wallahi tallahi mu musulmai ne, wallahi tallahi ba za a haɗa kai da mu a cuci musulunci ba, wallahi tallahi a duk wani ɗakin taro da muka samu kanmu za mu baiwa addinin musulunci tsaro da kariya. Za su rinka muku irin wannan rantsuwar amma sun san ƙarya suke yi. To haka in an tashi kiyama sai su rinka yin irin wannan rantsuwar a gaban Allah, tsammanin su Ubangiji ta'ala ma za a iya musu irin wannan rantsuwar, ko ba zai gano sirrinsu ba, saboda jahilcinsu da munin zuciyarsu suke mu'amalantar Ubangiji da irin halin da ake mu'amalantar bayi da su. Sun manta da cewa bayi idan su gajiyayyu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne alkawiyul aziz, idan bayi sun zanto fuqara'u ne Allah ta'ala shi ne alganiyu ghinan mutlaqan, idan bayi sun zanto cewa suna da jahilci suna da kasawa Ubangiji ta'ala shi ne alimun bi kulli shay, ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu, da abin da ya faru a da da mai faruwa a yau da wanda zai faru kafin faruwarsa Ubangiji ta'ala ya san da shi gaba daya. Dan haka sai su rike irin wannan rantsuwar, fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay, tsammanin su hakan da suka yi ya wadatar. Ubangiji ta'ala ce ittakhadhu aymanuhum junnatan fasaddu an sabilillah, sun rike rantsuwa a matsayin garkuwa, garkuwa da za ta sa a ba su shaidar cewa su mummune ne, garkuwa da za ta sa ba za a yake su ba ko a kace su ko a ribace dukiyoyinsu a matsayin ganima. Fasaddu an sabilillah, sai su kauce daga tafarkin Ubangiji. Da haka ya yan uwa, yawaita rantsuwa da an nema da ba a nema ba, yawaita rantsuwa da kululuta ta ɗaya ce daga cikin alamomi ma waɗanda ke nuna cewa mutum ƙarya yake. Domin mutanabbi a da yake cewa wa fil yamin alama anta wa'iduhu ma dalla annaka fil mi'ad muttahamu, yace idan kai mun alƙawali kuma ka rantse zaka cika, to alama ce ta cewa in tuhumce ka ba zaka cika ba. Domin ta wanda ya daɗa ne idan ya alƙawali baya buƙatar rantsuwar da zaka ba shi kariya, cika alƙawali da aka saba da shi a cikin halayyarsa kadai ya wadatar. da haka waɗansu daga cikin fukahawu suka ce idan an kilaye sai da yace wallahi tallahi zan faɗi gaskiya yayin rantsuwa tun kafin a ce yayin rantsuwa aka ce ruddar shahadatu sai da tashi ba za a karɓa ba sai a ce tafi sai dai mu nemo wani sabon shaidan ba kai ba wannan sifa ce ta nifaka daga cikin sifofin da munafikai suka shahara da su rantsuwa akan ƙarya na uku yaudara suna kokarin yaudaran mummunai innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna kokarin yaudaran mummunai alhalin ba su san ba Ubangiji ta'ala na mayar musu martani dangane da sifan nan tasu ta yaudara tsammanin su tunda sun yi magana da imanin baka shikenan gobe kiyama sai su shiga aljanna sai Ubangiji ta'ala ya mu'amalance su da irin halin su a nan gidan duniya yace a tsare musu jini yadda ake tsare jinin mummunai a tsare dukiyoyin su yadda ake tsare dukiyoyin mummunai ba za a kashe su ba ba za a riba ce dukiyarsu a matsayin ganima ba sai suka dauka yadda hukuncin yake a nan to a lahira din ma za su zanto tare da mummunai shine wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila daga cikin da'awa wato daga cikin sunfofin munafikai akwai da'awa ta kawo gyara yayin da su kuma mabarnata ne idan ka ce da su kar ku yi fasali a ban kasa sai su ce a'a mu kokarin gyara muke yi la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun Allah ce ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun daga cikin sifofin su akwai fuska biyu da harshe iri biyu su zo nan da wata fuskar su je can da wata fuskar daban su zo nan da wani harshen su je can da wani harshen daban in sun gamu da mummunai su mummunai ne in sun gamu da kafirai su kafirai ne in sun gamu da masu imani su ma sun yi imani in sun hadu da wanda baya da imani su ma sai su bayyana a matsayin marasa imani wa yadhalikul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un yana daga cikin sifofin su kaiwa da komowa rashin nutsuwa akan tafarki daya su ba su zama kafirai tsantsa ba ballantana su hutar da mu su ko ba su zama mummunai tsantsa ba ballantana su hutar da kafiran sun raba kafa su ba su shiga can ba su ba su shiga nan ba gaba daya shi yasa manzon Allah ya kwatanta munafiki da cewa kamar akuya ce da ta yi dimuwa tsakanin garke guda biyu in ta jo dannan garken an yi kuka sai ta dauka yan uwanta ne sai ta ansa kukan in kuma can aka sake yi sai ta dauka yan uwanta da bata san inda za ta ba to haka munafiki yake shi bai tafi tare da mummunai ba bai tafi tare da kafirai tsantsa ba sannan daga cikin sufofin su akwai ragwanci akwai nauyin jiki lokacin da za a aikin alkhairi wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala yana daga cikin sufofin su tsaban rowa wajen ciyar da addinin musulunci gaba da dukiyar su ko da dukkan wata dama da Allah ya ba su wa la yunfiquna illa wa hum karihun wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun yana daga cikin sufofin su da ko suke su ga wata musifa ta fada kan mummunai da ko suke zaman jira suke yi ina ma wata musiba ta samu mummunai ina ma mummunai ta samu sulgaro ina ma wata rashin nasara ta samu mummunai wannan dai ce daga cikin sufofin su wato ainihin su munafikai alladheena yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fatun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'akum min almu'minin sannan yana daga cikin sufofin su daukan kafirai a matsayin masoya ba mummunai ba kullum sun fi kokarin danganta kansu zuwa ga kafirai ko neman yardan kafirai sama da danganta kansu zuwa ga mummunai babu yanda za a yabi mummuni za su iya yaban kafiri amma ba za su yabi mummuni ba za su iya baiwa kafiri hanzari idan ya rashin mutunci amma ba za su taɓa baiwa mummuni hanzari ba in yayi wani abu na rashin kyautawa in yayi wani sifa ta gajiyawa daga cikin irin waɗanda wannan siffofin suka fito miraran aka gansu akwai wani marubuci a cikin jarida da yawan kuma su karanta jarida ta turanci suna ganin sunansa sunu sulami da sunusi duk wanda zai kididdige rubuce-rubucen da ya yi daga shekara hudu zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da ya yi al'ummar musulmi sai dai soki musulunci ya soki shari'ar musulunci ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafirai ko da sau ɗaya duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara biyar ko biyar da rabi ko shekara shida babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin amma wuri ba zai kirgu ba inda ya soki waɗansu daga cikin gwamnoni na arewa da suke yi kokari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci ya ci mutuncin su ya zage su ya ce ƙarya suke ya ce babu ikhlasi ya ce babu adalci ya ce sace kuɗin jama'a suke yi amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatinta ta sace wani abu, to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba na arzikin Najeriya. Idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka sata, ta sata da kanta ko aka satan mata ko ta ba da lasisi aka sata, amma bai cika rubutu akan wannan ba. Yana zaune a Lagos, NOPC suka yi fata-fata ga mutanenmu, suka yi kisan kai, suka yi ta'addanci, ko rubutu ɗaya bai saɓe ba akan ya zargi OPC cewa ba daidai suka yi ba. A yanzu a jarida ta jijiyan nan, jaridar jiya, yana cewa hauka ma 'yan arewa suke da suke maganar cewa wai ba daidai ba, wannan wani tarko ne Obasanjo ya tsana musu kawai su musulmai. Ai kamata yi da musulman arewa da kiristan arewa su haɗa kai don su kare bukatu na arewa, ba wai musulmi su koma keji suna cewa wa an yi musu ba daidai ba, ba na tasirin sosoci ba. Wannan fa su ne irin mutanen da suke cikin mu, su ne waɗanda za a ce wa intellectual, wannan wasu ne mufakkirun, su ne masu mahanga. Shi ne ke kurara kansa cewa wai shi ai abin nan da ya social critic ne shi, wato annaqidul ijtimai, dukkan wani abin da ke faruwa wanda ba na daidai ba yana da damar ya sa baki a kai. Wannan fa su ne marubutan mu. Ga siffa ta munafunci ta gaskata a kansu, sawa'un da gaske suke yi da jahilci suke yi, Ubangiji ta'ala san abin da ke cikin zukata. Amma mu abin da muka gani na zahiri siffofi ne na munafunci, muraran sun gaskata a kansu. Saboda ka irin waɗannan dole ne a fito a magana a kai irin waɗannan mutane a kan mimbarin juma'a, jama'a su san su da shirinsu. Saboda suna rubuce-rubuce a cikin jaridun da suke na harshen Turanci, wallahi abin da suke yi inda da Hausa suke yi ire-iren waɗannan bukatu sun shigo kada su fita lafiya ba. Babu yanda za a yi shigo su fita lafiya, amma saboda harshen Turanci suke yi ba wanda ya san me suke ciki ba. Kullum aikinsu ya za su soki musulmi, wai yanzu duk wani yunkuri da aka yi irin taron nan da aka yi a Kaduna na kokarin samo wa musulmi ƴancinsu, wai wannan duk sakarci ne, ba daidai ba ne ba. Ya kamata haɗa kai tsakanin sarkin Kano da Fambos na Jos, ya kamata haɗa kai tsakanin shugabannin arewa na addini da kiristan arewa, wanda kullum idan an kashe musulmi guda goma a Najeriya wanda kirista ya kashe, tare da aka kashe cikin musulmi kiristan arewa ne ya kashe shi ba kiristan kudu ba. Duk rikicin da aka yi na addini gaba ɗayansu, nawa ne wanda aka yi a arewa, nawa ne aka yi a kudu, gaba ɗaya rikicin da aka yi, rikicin kafancin tafawa balewa, rikicin bata matu tsohuwar jihar Gombola kafin ma a raba tsakanin Adamawa da Taraba, duk wannan rikicin duk ba arewa aka yi shi ba. Rikicin Bauchi, rikicin Kano, rikicin Plateau State na ɗaya da na biyu da na uku da na huɗu da na biyar da wanda baya kirguwa, duk ba kiristan arewa bane suke ba. Da waɗannan tsinannun za a haɗa kai a ce wai akwai ƴancin mu? Yo wannan in za a yi yaƙi, in akwai gawar farko da ya kamata mu kai lahira, yo ba wannan ce gawar farko da za a kai lahira ba? Irin waɗannan za a ce wai a haɗa kai da su, wai a kwato musulmi ƴancin su, in banda munafunci, in banda nufaƙa? Wannan ai nufaƙa ce. Duk idan ko kalli rubuce-rubucensa kullum ya zai yi zagi addinin musulunci, ya zai yi aibata shari'ar musulunci, ya zai ce ai shari'ar musulunci tashi hankali ne, ya zai yi lankwasa ayoyin alkur'ani gwargwadon yadda za su zaki da son zuciyarsa. Kullum abin da yake so ƴan uwansa abokanansa arna na kudancin Najeriya su ce ai shi mutum ne mai saukin ra'ayi, ai mutum ne wayayye, ai mutum ne marubuci wanda yake da gaske, ai mutum ne wanda baya da ra'ayin riƙau na addini ko ra'ayin riƙau na ɓangaranci a Najeriya. Yo idan ma ka fito a wannan hoton, ai ka fito a mutumin manza, in ka fito a matsayin baka da ra'ayi na addini, ma'ana kai da kirista da musulmi duk ɗaya ne, ma'ana kai arewa ne fa. Idan ka fito kai da kudu da arewa duk ɗaya ne, ma'ana baka da manufa. Idan ka fito baka da manufa ta siyasa, baka da manufa ta addini, baka da abu, ya zama baka san ma me kake ba, da kanta dabba baka da bambanci. Yadda za a rayar da rago a nan gurin a bashi harawa ya rayu ya ji daɗi, haka yadda za a kai shi Lagos a bashi harawa da dunsama nan ma zai rayu ya ji daɗi. Kai bawan cikinka ne kawai, bawan farjinka ne kawai, bawan bukatunka ne naka na kai kaɗai, ba ka da wata al'umma da kake wakilta a addinance a ɓangarance, ka zama sashi shi baka san ba abin da kake biki nan. Duk ɗan adam a duniya yana da abin da yake wakilta a addinance ko a al'umma. Ya rage na ina wakiltar addinin musulunci, ina wakiltar jihar Kano ko jihar Katsina ko jihar Jigawa ko jihar Zamfara, wannan baya nuna inzalinci wanda yake Lagos ko wanda yake Ugwamusho, ba zan zalunce shi ba kawai don bambancin ƙasa. Amma lalle ne in nemi haƙƙina, kuma lalle shi in bashi haƙƙinsa, zan nemi haƙƙina gwargwadon yadda dokokin ƙasa suka bani, zan bashi haƙƙinsa gwargwadon yadda dokokin ƙasa suka bashi. Tun da larura ta haɗa mu zauna ƙasa ɗaya da shi, kafin a yi jihadi wata rana in kore shi ko ya kore ni, in ya kore ni dai hijira ba na jin na tabe, in na kore shi shi kuma na kashe shi na kade shi kuma nan gurin na raya addinin Allah a ban kasa. Amma lalle ne in san ina da abin da nake wakilta a matsayina na musulmi. Sakarci ne yan boko mu suke yi wai a abubuwan ruwan kaza, ai kana ce kana tsauraran ra'ayi, kana ce wannan fa duk sufofi ne na munafunci, ba ka da tsauraran ra'ayi. Ni dan tsauraran ra'ayin addini ne ni. Kai kuma ka je ka yi takwasakwa ɗin ka kasa kuma kwanta ka saka gobe kiyama. Kasancewa ina da tsauraran ra'ayin addini daban, ba ya nuna cewa in ga arna in dake shi, ba ya nuna cewa in ganshi in masa kwace, a'a zan ba shi haƙƙinsa ya bani haƙƙina. Me abin da ake kira al'adala? Mi wa juna insafi? Kai ka ce ba za ka yi tsauraran addini ba, shi ko ba sun ji sarkwasakwa yana addinin? Sarkwasakwa yana lokacin da ya zo ɗauki mutane ya daɗa mutum 230 da wani abu ya ɗauki musulmi 160 da wani abu, wannan sarkwasakwan addini ne? A inda sakwasakwa ne sai ya juye kiffar ya zanto musulmi suka fi yawa, sai a ce to baya da tsauraran ra'ayin addini. Amma duk abin da Obasanjo yi nunar shi yana zuwa coci a kowace lahadi a tashar gwamnatin tarayya ta NTA kadai, wannan ba tsauraran ra'ayin addini bane ba. So kai kuma da kake zuwa musulunci zuwa ba kai kai hasara ba, kai da kake zuwa kawakilci musulunci a cikin rubutunka ba kai kai zama hasararren ba, ba kai zanto la'anan ne ba. Wallahi jama'a akwai takeici kwarai da gaske, ka haifi ka ya lalace hasara ce guda biyu, gashi ka yanka masa rago ka yi hasarar rago ga ɗan kuma ya lalace hasara biyu kenan. Wannan shine babbar musibar da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe mu da mutanen da ake kira al-ghawghaiyun, wawayen da ba su san abin da suke ba. Da haka ‘yan uwa, mu kuka da kanmu daga waɗannan siffofi na munafukai, mu sani cewa siffofin nan sun kasu kashi biyu. Akwai babbar sifa ta munafunci wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci. Duk wanda yake da'awar imani baka ba da imani a zuci, wannan kafiri ne. Duk wanda yake fatan ina ma kafirai su ci nasara akan mu ne, wannan kafiri ne mutlaka. Baya da muhalli a cikin musulunci, la muhalla lahum illa al-ihram. Sakamakon sa wutar jahannama, inda al-munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Amma wanda yake ƙarya, wanda yake saba alƙawali a zuci yana son Allah, a zuci yana son ɗaukakar musulunci, wannan ƙaryar da yake yi da saba alƙawali da yake siffofi ne cikin siffofin munafukai, kuma kabira ce daga cikin kaba'ir mummuni yayi wannan, amma hakan bai fitar da shi daga cikin addinin musulunci ba. Da akwai babban munafunci bai fitar da mutum daga musulunci, akwai kuma ƙaramin munafunci wanda hukuncinsa hukuncin mutum ya aikata kaba'ir zunubi. Da haka ‘ya’yan uwa musulmi, sai mu kuka da kanmu, mu sani kuma cewa litinin mai zuwa ne za a sake jaddada taron da aka yi makamancin wanda ya wuce a litinin sauci, wanda kun ji sakamakon da ya faru a wurin taro an rabu gida biyu tsakanin waɗanda suke da ra'ayin nan take a shelanta cewa al'ummar musulmi su janye daga halartar wannan taron, wanda idan taron mutum 100 sun je wajen to za ka iya cewa 99 suna da wannan ra'ayi. Sai kuma masu ra'ayi na biyu wanda suke ganin a ƙara bai wa Obasanjo dama a dai ɗan ƙara yin haƙuri a sake aika masa waɗansu wakilai idan ya so in bai yi ba a janye. Wannan shine abin da ya jinkirta a yi shelar wannan abin a lokacin da ya wuce. Amma litinin mai zuwa za a sake yin wannan taro. Abin da muke kira ga sarakunanmu, abin da muke kira ga shugabanninmu, abin da muke kira ga ‘yan siyasarmu da ‘yan bokonmu, duniyar nan guda ɗaya ce. Daga ita kuma sai lahira, babu wani wuri na wucin gadi sai lahira. Sannan mutuwa kuma ba a shelanta maka cewa ga ranar da zaka mutu. Idan kai barna a yau baka da tabbacin za ka kai gobe da jibi ballanta naka tuba kai istighfari ka tuba Allah ya yafe maka. Ka yi barnan nan a yau Ubangiji ya karɓi rayuwarka a yau bayan ka kammala barnar. Idan ka je ka sayar da ƴancin al'ummarka aka baka kuɗi, ka iya karɓar kuɗin ka sayar da ƴancin al'ummarka ka mutu ba tare da ka samu cin sisin kwabo a cikin kuɗin ba. Da haka ya kamata su shiga taitayensu su tuna cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na kallon su. Wallahi duk wanda ya ci amanar al'umma da sunan shugabanci Ubangiji ta'ala ba zai kyale shi ba gobe kiyama. Manzo Allah daga hannu yayi yana ɗakin umma na Aisha yace ya Ubangiji duk wanda ya jibinci nauyin al'ummata da sunan shugabanci kowane irin nau'in shugabanci ya gallaza musu ya cuce su, ya Ubangiji ka gallaza masa, ya Ubangiji ka kuntata masa. Haka manzon Allah ya yi wannan addu'ar. Yace kuma ya Ubangiji duk wanda ya ji bincin nauyin al'umma ta yi shugabance su, ya sauƙaƙa musu, ya ji tausayin su, ya kare bukatunsu, ya Ubangiji ka sauƙaƙa masa, ya Ubangiji ka sassauta masa, ka sanyaya masa. Haka manzon Allah ya yi wannan addu'ar. Wannan addu'ar ba za ta faɗi a haka ba. ba za ta faɗa haka ba, da haka muke ƙara kira ga shugabanninmu, wallahi su tsaya su cije su jajirce su tsaya tsayuwar daka. Kun ji dai irin tsayawar da mai bartaba sarkin Gondo yayi, kun ga irin tsayawar da yi mutumin da ba wanda yake tsammanin zai haka, amma ya tsaya tsayin daka. Har ma amfani ake da gwamnan jiharsa cewa ya cire shi daga sarki. An yi hira da shi a cikin jarida ta jiyar nan, yake cewa ya yadda a cire shi yana mai kokarin kare mutuncin al'ummar musulmi. Yake shugabanci da muke ba muna yi bane dan kawo namu, muna yi shugabanci ne dan mu wakilta al'ummar mu. Ina amfani in je in sayar da yancin al'umma ta in ci gaba da zama da rawani a kaina, ya zanto ba rawanin a kaina, amma a bani shaida kan cewa na je kare mutuncin al'umma ta da yake na zaba ka. Abin da ya faɗa kenan a jarida ta Daily Trust ta jiya, kowa ya gani, kowa ya je nema ya karanta ya gani. To irin wannan shugabanci muke bukata, haka muke bukatar sauran sarakunan su tsaya, haka muke bukatar su jajirce. Ya kamata su dubi shekarun da suka yi a baya a da, su tuna Allah zai sake wanda ya ta musu a yanzu. Su duba kawai shekaru da suka yi akan sarauta, suna tsammanin nan gaba za su sake maimaita wannan shekarun akan sarauta. Su duba kuɗin da suka samu tun daga da zuwa yau, suna tsammanin a yanzu ne za a yi wani sabon kuɗi da za su samu nan gaba. Sannan in sun sami shi ne, duk wanda yake sarauta cikin manyan sarakunan mu fa daga shekara 20 ko 30 da ta wuce baya ya riga ya fi karfin abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai hau. Ya riga ya fi karfin duka waɗannan a rayuwa, kai ya fi karfin da mutum 100 da ke karkashinsa idan yana so. Duk wannan ba ya kamata su san wannan, su duba irin wannan baiwa da Allah ya musu. Allah ya ba su koshin lafiya, Ubangiji ya ba su tsawon rai, Ubangiji ya ba su mulki, ya ba su kwanciyar hankali. Kowanne ɗaya daga cikinsu, daga wanda ya ga gwamna 5 sai wanda ya ga gwamna 6 sai wanda ya ga gwamna 7 a jiharsa ko sama da haka, gwamna ya zo na takamarsa ana masa jiniya, ya fi ka ƙarfi constitutionally, ya zo ya ƙare ya zama wulakantacce a ƙasa, kai kuma kana nan a matsayinka na shugaba. Wannan gwamna ya zo ya tafi, wannan gwamna ya zo ya tafi, gwamnoni nawa kuka gani? Shin tsammaninku Ubangiji subhanahu wa ta'ala ƙarfinsa kuka fi ya kyale ku a haka? Menene za ku yi na godiya ga Ubangiji bisa ga wannan ni'imar mulki, bisa ga ni'imar yaya, bisa ga ni'imar mutunci, bisa ga ni'imar muqami, bisa ga wannan ni'imomi, wace godiya za ku yi wa Allah da ta wuce ku tsaya ku kare addininsa, ku zama wakilai ne al'ummar musulmi, ku taimaka wajen kwaso intan al'ummar musulmi a wannan kasa? Billahi allazi la ilaha illa huwa, matukar ba tsayawa muka ba gaba daya. In har muka bari wannan abu yau ce haka ba tare da an dauke wani babban mataki ba, to wulakancin da al'umma za ta samu kanta a nan gaba ya tsara wanda ta samu kanta a baya da wuce. Mun sa a koma da fukai wanda ake amfani da su da kuɗi, sawa'un marubuta, sawa'un 'yan siyasa, sawa'un waɗanda suke gwamnoni, sawa'un waɗanda suke waɗansu daga cikin masu mulki na sarauta, duk irin wannan munafukan mun san su, muna da rijistar kowa. Amma muna baiwa kowa uzuri, muna roƙon wa kowa Allah ya tabbatar da digadigansa irin yadda muke buƙatar Allah ya tabbatar da digadiganmu. Idan lokaci ya yi lokaci mu ga waɗansu za su kawo mana goslo, dole mu bi dukkan mumbarin Najeriya na Juma'a, inda duk ake huɗubar Juma'a, mu karanta sunayen waɗannan munafukan cikin shugabanninmu ko mu tsine musu albarka. Ba wai ƙarfin wanda suka fi ko tsoronsu ake ji, ba wanda suka fi ƙarfi. Saboda haka mun san akwai tsayayyu, mun san akwai masu gaskiya, mun san akwai waɗanda suna ba wai gaskiya ce ba, suna ganin abi a hankali, abu a hankali. Mu ma mun yadda wani lokacin mun bi taku ɗan abi a hankali, amma kar abu a hankali, abu a hankali da yawa, a ɗan bi a hankali, haka muke so. Amma abi a hankali, abu a hankali ba ta da ma'ana, ba ta da ma'ana. A ɗan bi a hankali mun yadda, a tiza a busa mun yadda, duk dabarar yaƙi ce, amma a rinƙa mana bayani da za mu fahimta. Amma wallahi tallahi, wallahi tallahi, matukar mutum ya mutu yana mai cin amanar al'ummarsa, da sunan shi gwamna ne, da sunan shi sarki ne, da sunan kowane irin mukami ne, to karfe ya taɓa ɗauka cewa akwai wata istighfari da zai yi ko a yi masa, wai cewa Ubangiji ta Allah ya yafe masa. Haƙƙin al'umma Allah ba ya yafewa, haƙƙin da yake tsakaninka da shi ne Ubangiji zai yafe maka, amma banda haƙƙin al'ummarka, duk wanda ya san da ƴancin al'ummarsa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai kyale shi ba. Kuma yanzu me za ku samu wanda ya fi nada? Wani daɗi za ku ji wanda ya fi nada? Ba abinda kake jin daɗin sa yanzu irin na da shekaru 20 shekaru 30 da suka wuce a baya. Dan haka abinda yafi kyau dan adam ya fuskanci Ubangijin sa ya koma zuwa ga Allah. Ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon beta. Ya Ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata. Ya Ubangiji waɗannan sarakuna namu da suke tsaye, ya Ubangiji ka tsayar da su akan gaskiya. Ya Ubangiji ka agaje su, ka taimake su. dukkan wani gwamna ko wani mai mukami a gwamnati ta jiha ko ta tarayya da yake son ya amfani da mukaminsa dan tursasawa wani sarki cikin sarakunan mu, cin mutuncin wani sarki cikin sarakunan mu, ya ubangiji ta Allah ka ga bayan sa, ya ubangiji ta Allah nuna mana karshen sa, ya ubangiji kaskantar da shi, ya ubangiji kaskantar da shi, ya ubangiji ka kaskantar da shi, ya ubangiji duk wanda yake son ya ga bayan wani sarki da ya tsaya akan gaskiya, ya ubangiji ka nuna mana karshen sa, ya ubangiji ka nuna mana karshen sa, ya ubangiji khusbu akhza azizin muqtadir, ya ubangiji khusbu akhza azizin muqtadir. Allah ka dace musu, ka dauki musulmi da musulunci, ka kasance da kafirci da kafirci.